A ƙarshen makon jiya ne hukumar 'yan sandan farin kaya ta tarke jami'an bankin Bagri su kimanin 16 cikin su har da daraktoci domin su yi bayani akan almundahanar da ta shafi kudaden da aka kiyasta cewa sun haura miliyan 5,000 na sefa. Lamarin da a yanzu haka ke ɗaukar hankulan jama'a. Mataimakin shugaban gamayyar kungiyoyin manoma da makiyaya ta platform Peizan Abdulmina Gajango ya bayyana gamsuwa da wannan mataki.
Ta ido sare a irin wannan abun don ya samu ya dace da irin waɗannan abubuwa da ake yi, amma bai ƙare ba. Ya kewaye bankin Bagri wannan akwai inda gwamnati ba ya sa idanun sare wurin projen da yake nema proje-proje na bankin mundial. Su ma abokan Bagri ɗin ne kawai jace.
Reshen Transparency International ta hanyar shugaban kungiyar a Nijar Malam Umar Wada na bin didigin wannan badakala wacce a fili ke tabbatar da cewa cin hanci ya yadu a kowane fanni a wannan kasa, in ji shi.
An yi ma kasa banna kwarin ilimin ga wanda ya shahi talakawa, ya shahi waɗanda ba su da wato ya shahi hanya ta gona no aiki na karkara, wato a ce an yi irin wannan aiki na asha akwai ka da gaba akwai ban tsoro. Kenan abu ne wanda yake kwatanta mu kamar yadda muke hodi kullum cin hanci da rashawa suna nan, rashin hukunci da shi suna kawo illa yana tura wasu suna tayi kamar ma abun ya haukace.
Rahotannin baya-bayan nan sun yi nuni da cewa an sallami 8 daga cikin waɗannan jami'ai 16 bayan da aka saurare su a ofishin 'yan sandan Feji, yayin da ake sa ran gurfanar da 8 ɗin da suka yi saura a gaban alkali mai shigar da ƙara wato prokuror a yau Litinin 2 ga watan Janairun 2023. Sai dai kuma wasu 'yan ƙasa na da damuwa akan abin da ka iya zama matakin ƙarshe a wannan harka da ke fayyace yadda 'yan boko ke ci da gumin mazauna karkara.
Za mu gani abin da gwamnati zai yi tunda ya riga ya dakile su, to ya ɗauki mataki mai kyau a bisan su kar daga baya jujujin mu su kawo waɗansu zargiman kuma a ce an sake su sun tafi. Tunda dama in aka ci kuɗin mazauna karkara an ci banza.
Wannan ya sa Reshen Transparency ke tunatar da shugaban ƙasa Muhammad Bazoum alƙawarin da ya yi wa al'umma a ranar da yake rantsuwa a kan Alƙur'ani.
Juju su kama sandar su kamar yadda suka saba yi, mun yarda da su, mun yarda da kotun Nijar, wato muna fatan za ta kokowa wadda ya kamata. Bayan wannan sai mu tuno mu mutane da shugaban ƙasa ya ɗauki alƙawari yadda aka aza shi bisa kujerar iko da kwanan da ya yi misali Allah na son ya ce kokowa da cin hanci da rashawa wato ba sani ba sabo. Kan mutum shi nemi yan uwansu, kan mutum ya nemi yan garinsu, kan mutum ya nemi yan jihansu ko yan jam'iyyarsu ko wata ƙungiyar society civil, kenan waɗanda da suka yi kamar sun rena magana shi ne.
A shekarar 2009 ne tsohon shugaban ƙasa Tanja Muhammadu ya asasa shirin kafa bankin Bagri da nufin taimakawa manoma da makiyaya. Sai dai tun daga lokacin soma ayyukan wannan banki a 2010 kawo yau al'amura na tafiyar hawainiya, abinda ya sa a shekarar 2022 ƙungiyoyin manoma da makiyaya suka ƙuduri aniyar sayan babban kaso na hannun jarin bankin don kubutar da shi. Bayan da suka ce sun samu labari gwamnatin ta Nijar na ƙoƙarin sakar da shi ga wasu 'yan ƙasar waje. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.